This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Talbijin Kahira na kasar Misra ya fada a jiya Asabar cewa yau Lahadi ne Isra'ila da Hamas suke sake komawa kan teburin tattaunawa a birnin Al-Kahira domin dakatar da yaki da aka kwashe watanni shida ana gwamzawa a zirin Gaza, a cewar wata majiyar tsaro. Wani jami'in Isra'ila ya fada wa Reuters cewa Isra'ila za ta aiki da tawaga zuwa Al-Kahira yau Lahadi. Sai dai wani jami'in Hamas ya ce za su jira su ji bayani daga masu shiga tsakani na Al-Kahira game da tattaunawar da Isra'ila tukuna. Bangarorin da ke yaki da juna sun kara azama kan shawarwari da kasashen Qatar da Misra suka shiga kan matakin dakatar da hare-haren da Isra'ila ke yi na tsawon mako shida domin sakin mutane 40 daga cikin 130 da kungiyar 'yan bandagan ta Falastinawa ke ci gaba da yin garkuwa da su a Gaza. Hamas ta bayyana aniyar kulla duk wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Isra'ila dai ta yi watsi da hakan, tana mai cewa daga ƙarshe za ta sake dawowa da ƙoƙarin wargaza harkokin mulki da ƙarfin soja na Hamas. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sallami wani da daddin hadiminsa da kuma masu ba da shawara da dama a jiya Asabar a ci gaba da yin garan bawul yayin da Rasha ta sake kai sabbin hare-hare a cikin dare. Zelensky ya kori babban mai taimaka masa Sarhi Shafir daga mukaminsa na mataimaki na farko wanda ya aiki tun shekarar 2019. Shugaban na Ukraine ya kuma kori masu ba da shawara guda uku da wakilan shugaban kasa guda biyu da ke kula da ayyukan sa kai da haƙoƙin soja. Ba a bayar da wani takamaiman bayani ba a game da sabbin sauye-sauye da aka yi a garin Bawul tsakanin ma'aikatan gwamnatin a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a jiya Asabar cewa Rasha ta harba jirage marasa matuƙa 12 samfurin Shahid a cikin dare. An harbo guda 9 daga cikin su, sannan ta harba makamai masu linzami guda 4 a gabashin Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya hallaka mutane 8, galibi kananan yara, kana wasu 12 suka jikata a arewa maso yammacin kasar Pakistan. Ruwan da ya zuba a gundumomi da dama a lardin Kibar Patankwa ya rusa dakuna kuma ya murkushe mutane a ciki, a cewar Anwar Shahzad, kakakin hukumar kula da bala'i na yankin. Shahzad ya ce 3 a cikin waɗanda suka mutu 'yan uwa ne 'yan shekaru tsakanin 3 zuwa 7 a cikin iyali guda. Ya ƙara da cewa mace-macen zo a kune a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Kasar Pakistan ta samu jinkirin ruwan sama na lokacin sanyi a wannan shekara wanda ya fara a watan Fabrairu a maimakon Nuwamba. Damina da ruwan sama na haddasa samun munan barna a duk shekara a Pakistan. Wani bam ya fashe a wata kasuwa a wani garin arewacin kasar Siriya da ke karkashin soja masu biyayya ga Turkiya a yau Lahadi, inda ta kashe mutane 8, kana wasu 20 suka jikata, a cewar masu sa ido kan yaki. Akalla mutane 8 aka kashe, wasu 23 kuma suka ji rauni, yayin da wata mota dauke da bam ta fashe a tsakiyar wata shahararriyar kasuwa a garin Azal da ke lardin Aleppo, inji kungiyar kare 'yancin dan adam mai sa ido akan yakin Siriya ta Syrian Observatory, wanda ta ce alƙaluman na wucin gadi ne. Kungiyar ta rajin kare dan adam da ke zama a Burtaniya, Syrian Observatory, mai cibiya a cikin Siriya, ta ce fashewar ta yi ɓanna sosai, ta kuma ta da wuta, sannan ta ƙara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan ceto. Yakin na Syria ya fara ne bayan da gwamnatin kasar ta murkushe masu zanga-zangar lumana a shekarar 2011 lamarin da ya rikide zuwa mummunan tashin hankali da ya janyo mayakan jihadi da sojojin kasashen waje zuwa kasar. A ƙarshe yau Lahadi ne al'ummar Turkiya za su dunguma rumfunan zaben kananan hukumomi wanda ke mai da hankali akan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan da sake kwace ikon birnin Istanbul daga babban abokin adawarsa wanda ya kuduri aniyar sake farfado da ƴan adawa daga mummunan shin kai da suka yi a zaben bara. Magajin garin Istanbul Imamoglu ya doke Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP duka mafi girma a mulkin sa na shekaru 20 da nasarar da ya samu a zaben shekarar 2019. Shugaban ya sake yunkurwa a shekarar 2023 inda aka sake zaben sa da kuma samun rinjaye a majalisar dokoki tare da kawayensa masu kishin kasa. Zaben na yau Lahadi na iya karfafa tasirin Erdogan a Turkiya ko kuma ya nuna ana samun sauyi a fagen siyasar kasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Shirin na wannan mako za mu duba batun damfara da sunan rashin lafiya a kafofin sada zumunta, lamarin da ya kusan zama ruwan dare tsakanin matasa a dandalolin intanet din. Matsalar damfarar mutane da sunan rashin lafiya wanda ka iya daukan salon fara mu'amala da masu amfani da kafofin sada zumunta a matsayin abokai, wato friends ko mabiya, wato followers, ya ƙara kamari ne musamman a shekarun baya-bayan nan, inda aka sha fallasa masu aikata irin wannan zamba cikin aminci a dandalolin X wanda ku sani da Twitter a baya, Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. Wani rahoton bincike da Wallstar ya gudanar ya nuna da cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawan masu zamba ta yanar gizo a nahiyar Afirka, kuma tana matsayi na uku a duniya. A bisa wannan matsalar muka fara jinkirtar bakin bakonmu na farko a cikin shirin, wanda zai mana bayani akan zambarsa da aka yi akan manhajar WhatsApp a bisa lambar wata da suka yi karatu tare a baya.
Ma abdai ni dauke na ta fadawa akwai kautsin tina inda da ban magana da ita ba sai ta WhatsApp nake magana da ita. Sauran rana haka na fito sallah azhar sai na ga magana a ta WhatsApp, so ni ban san na bibiye cewa me ke faruwa ba, so da na san wace ce ita ba za ta yi wannan abin ba, kuma naga an yi wannan abin sai tana kai wannan barin dubo ne lamar kawai na ga ta ce min ba ta da lafiya rayuwa sai hankali mijin ta babu, so sai ta tana bukatar ta banku na ga akauntin ba ta san, so ni ban tsaya ne ma tsayawa binciken cewa gashi ba kawai sai da tura da kuɗa. So bayan can ya ke wajen 5-6 hours aka sani da ta uploaded status center da wani blue number, sai ta ce an yi request na wani kuɗi ba ita ba ne, an yi hacking account da zane su lagos, sai ce mata is serious haka, sai ta ce sai ta ce wallahi ya yi ta tuta gaske ne na tura da kuɗi, ta ta ce zai nawa, ya ce mata 50,000 amma da nan ban ta ne ake amfani.
Na amfana Suleiman, wanda ya sai wannan lamarin da ka tsinci kanka a ciki ya koya maka, kuma waɗanne matakan kariya za ka fara ɗauka daga yanzu?
Dole tunda yanzu ina kara gani rona ba zan tabbatar da cewa na dauka wayan kira, tabbatar da cewa daga ciki ne koko kan kara fada wancan irin wanda na fada kwanakin baya, mu su tabbatar ne WhatsApp ko Facebook in da ka cika fadawa irin ta kwanan kira, so tun daga nan kuma sai zan ga ta kan tsan tsan gaskiya. Abin da zan ja hankalin mutane shi ne duk wanda ya ga irin wannan abu, saboda mutane yanzu sun fashi kowa ne ma ta yaya zai samu kudi a hannun mutum, in ka ga irin wannan ka tabbata ka dauko waya ka kira wannan mutumin, ka tabbatar da cewa idan ka sani bai da lafiya ne ko kuma kamcin haka halin da kake zaka yi taimaka mutum ka taimaka, in baka biya aka yi addu'a shine maganar gaskiya.
Baya ga labarin da Suleiman ya bayyana dan fararsa a WhatsApp, bari mu sada ku da bakonmu na biyu a cikin shirin, Malam Yakubu Musa, wanda zai mana bayani akan abin da ya fuskanta a hannun wani na kusa wanda ya yaudare shi jiki da sunan cutar koda har ya kai ga shi da abokansa suka nima masa tallafi a shafin Facebook dan ayi masa aiki
kamar yadda kika ce kin gani a faifan bidiyo wato abin da ya faru kenan kafafan sada zumunta na zamani da yanar gizo suna da matukar alheri kamar da kuma akwai akasin hakan to yawancin mu da yake mun shiga wannan kafofi ne domin mu wayar da kan al'umma sannan kuma mu kara hada kan al'umma ta yadda za ta hada kanta ta taimaki kanta da kanta to idan mun ga irin mutane ne wanda suke neman taimako ko ta rashin lafiya ne ko wani abu wanda muke ganin sai an hada gwiwa za a iya taimako mukan kira mutane mu ce su yi kuma alhamdulillah ana yi saboda mutane sun yarda cewa an yi din zai je inda ake so to wasu mutanen sukan fake da wannan kuma sai su damfara waɗannan masu damfara suna da yawa kuma sukan kawo na kasu a wannan tafiya domin wani daga nan an samu shakku in ya ga an yi damfara sai ce dan gaba koda ya gani shi ba zai ba da wannan gudunmuwar ba to kasancewar kamar da ke gani shi wancan yaro da yawan nan ya amfani da kusanci ne domin akwai kusanci a tsakani wanda ba mu matsa masa binkici ba wanda kuma ya dade yana yin wannan abin tun ma kafin a fito shi ni ne ba da sharar ce to abin nan tunda ya kai wannan matsayin dole sai an fita an nemi taimako tun muna yi ne mu muke yi a boye cikin inbox yake dan turowa ciki wato a sarrance ce za a yi masa dialysis saboda yayi ƙaryar ciwon koda ne a bashi kuɗin duk su bayan yan sati ya dan ƙara dawowa haka ake haka kai lokacin da shi kanina da yake likita ne sai ce wannan wankin koda ba zai ba dole sai dai a yi masa dashe muka tafi America Kano suka ba mu bill bayan sun ba mu bill muka zo muka ce to a fito a nemi taimako
bayan neman taimakon mutane dan biyan kuɗin aikin sauya koda na wannan mutumin ne biyo baya mallam Yakubu
aka fito aka yi wannan abu bawon Allah nan sai amfani da wannan damar sai izo da wata ƙaryar kace ai an samu wani ma bangare rama a kai shi wannan mu ko muka rufa masa asiri tunda ya ce an samu dama daga wannan muka ce to muka dauki kuɗin sa muka bashi domin ya wasu hidindimin haka wankin koda din da tafiye-tafiye ashe duka waɗannan abubuwan ƙarya ne ko kuma saboda yadda ba mu matsa ba na mu kuskuren kira domin duk sanda za mu yi taimako wanda ba mu sani ba mukan tsaya sai mun bi diddigi sai an je an gani amma shi wannan da yake na gida ne ko muna kyautata masa zato kuma har da mahaifinsa da mun yi magana akan cewa yaron nan bai da lafiya ko bai ce mana bashi da lafiya ba ba mu san dai a lokacin abin da ya faru ba to daga ƙarshe dai kamar yadda kika gani sai abin ya kare da damfara da yaudara kuma yaudaran nan yayi wa manyan mutane da dama duk wanda yake makusanci na ni sai da ya sabo da shi kuma yana tura masa abu ya taimaka masa kuma za ka ga kuka ma yake turowa yana kuka yana cikin wani hali duk ya iya da kasan dan wasan kwaikwayo ne duk haka zai yi wa dan wasan kwaikwayon nasa kuma har a taimake shi da ƙarshe kuma da Allah ya sa da kanmu muka gane muka kuma fito muka yi bayani da al'umma cewa wannan matashi ya yi yaudara dan haka kada kowa ya ƙara taimakonsa wanda ina ganin wannan shine sanadiyar barinsa ta wannan kafan ma gaba daya
to masu sauraro kar ku saba shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma Malam Yakubu ne zaka ce wa masu taimakawa akan wannan lamarin
to abin da ya faru ya faru kira na ga jama'a shine yin irin wannan abin ba wai iya kanka ka cutar ba kana cutar da al'umma ne gaba daya domin kana sa musu shakkun shi taimako wannan ba karamar illa bace to idan mutun ya kalli wannan haƙin kawai ya kamata a ce ya hakura da duk irin abin da yake ya nemi abu ta hanyar halal ba sai ya yi cuta ba sannan kuma mutane da suke da jimirin taimakawa din kada kuma wannan mayaudara da suka shigo ciki wanda ba zan ce su suka fi yawa ba zan ganin dai ai yanzu masu neman taimako suna nan da yawa wanda kuma da gaske ne abin da ya kamata a yi shine kawai a ci gaba da tantancewa a tabbatar ana neman taimakon nan ne bil haqi sai a taimaka sannan matasa lalle-lalle su zamana sun jajirce sun tashi neman na kansu wannan hanyar ba hanya ce mai dorewa ba kuma wallahi idan mutum ya tsaya akan gaskiya Allah zai taimake shi muna gani da yawa kwanan nan ga labarin dan agaji na akwai labarin wani kuma a Kano wanda shi ma sun ci kudi a daidai ta sau to kun ga daidai yadda Allah ya arzurta su bayan kyakkyawan dabi'un da suka nuna duk wanda ya nuna wani kyakkyawar dabi'a ya kiyaye zaka ga Allah yana taimakon sa wanda kuma yabo wancan hanya ba ma ta fulle yau kadan iyakacin abin da ka samu na kwana biyu ne da karshe haƙƙin mutane shi zai zo ya ruguza rayuwar mutum gaba daya
ganin irin yadda wannan matashi da kai ta taimakawa yayin kokarin bata maka suna wadannan irin matakai kake gani ya kamata a rika dauka wajen gudun faruwar hakan a nan gaba
matakin da za a dauka shine a tabbatar sun da farko an tantance ma'ana tunda mutumin nan a yanar gizo aka da shi a sa wakilai har gida su tabbatar da cewa wannan da'awa da aka yi ko ta rashin lafiya ko ta bukata tabbatacce da'awa ce ba ƙarya kai ba sannan kuma idan asibitoci ake ta'ammali da su ya zamana an biya kudin asibitin kai tsaye ba wai a ba mara lafiya kudin hannun sa ba dan yawanci akan samu mutanen masu rashin lafiya amma an ba su kudin hannun su ba sa yin abin da ya kamata wasu sai su ce kudin kawai suke bukata sai su ki yin abin sai su tafi su sai kuma cutar ta zo ko ta naka sa su ko ta kai su ma ga halaka wannan shine ni dai a nawa ta ni a takeice matakan da ya kamata a dauka sannan bangaren gwamnati da mun ai maganar kula da lafiya ai haƙƙin gwamnati ne kuma yawanci da zamanin siyasa muke dukkan gwamnatocin yawanci za ka ga daga sama har ƙasa sun yi alƙawarin ruwa akan wannan kula da lafiya din sun yi alƙawari za su yi waɗannan alƙawarin da suka dauka tun lokacin zaɓe masu cika shine ni kawai shawarar da zan bayar domin a rage samun irin waɗannan matsalolin na kula da lafiya
da fatan dai za a ɗauki darasi daga abin da ya faru da bakinmu a cikin shirin na wannan mako to masu sauraro gabaki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai mimicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne jamhuriyar Niger inda wani kwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hassau dake jihar Maradi na jamhuriyar Niger din yayi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi dama wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
wani irin yanayi halitta dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsinta kansa a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zafi zai shigo wa
mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadi amma in sanyi ya shigo waɗannan cuce-cuce sukan tsananta na farko dai game da shigowar sanyi mun sani kamar akwai rashin lafiya wanda ake ce ma majina majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lafiya ya yi tsananta musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin da ake ce ma pneumonia kamar ciwon hakarkari ciwon suhe ko fufu majina in ta yi nisa tana iya kai ga ciwon pneumonia bayan wannan mun sani akwai kamar rashin lafiya da ake ce ma emasi shine a ingilawa ke cewa secular gum to mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo akwai cutar koka wanda muke kira asthma mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa wannan cuce-cuce ba shakka akan samu saukin su kwarai ko akan samu saukin su ga yadda dai muke gani a likitance wannan cuce-cuce ana suna raguwa inda zafi ya shigo suna raguwa kadan suna raguwa misali kaga waɗanda ke fama da emasi sai suke lokacin sanyi mutum cikin kamar wata guda yakan samu wani abin da muke kira kirin tsananta wannan emasi takan taso mai so uku so hudu ga wata amma da sanyi ya wuce sai canji ba har samu mutum ya samu wannan tsananta ta emasi haka ma masu fama da cutar huka a sun kenan abin zai zo musu da
sauki canje ba rasa ba an je sun kiyaye a samu wannan rashin lafiya da ake cewa asam shi zahi lokacin da yake shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi saboda muna rayuwa tare da abubuwa su kwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da iya suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi kaman barci suke yi ba su jin dadi idan lokacin sanyi ya shigo to wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin dadin yalwa su ayyayyafa lokacin da zahi ya shigo ba shakka akan samu su suna tsananta idan lokacin zahi ya musamman kaga masu fama da cutar wanda ake kira didiri zahon jini kenan takan tsananta idan lokacin zahi ya shigo masu fama da typhoid sai masasarar tsutsar salati ko masasarar tsutsar goro ko masasarar tsutsar dankali duka nana ya daukar ta idan zahi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa bayan wannan kuma kaga akwai rashin lafiya wanda ake cewa dan sankaro shi ya hijin dadi lokacin da zahi ya shigo kahin zahi ana samu can ba rasa ba dan sankaro amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na dan sankaro yana tsananta akan samu ma annoba ta dan sankaro musamman a kasashen mu bancin wannan a lokacin zahi sai mu ce mutane fa su yi takatsantsa musamman wajen mu'amala da abinci lokacin zahi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba firigo inda ake samun galas indai ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake cewa guba wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki har ta kama kwakwalwa to mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zuba ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki fa ba yayi sai da ruwa dan haka waɗannan sai dai ai takatsantsan musamman dai nama kada a dauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake yi za a samu guba wannan guba kuma kamar ne nace ba ta da dadi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da cuce-cuce waɗanda yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga mu nan muna tunkara yanayi na arziki kana ganin mutane masu gudanar yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da azumi ba ruwa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi ko ba ruwa ba zai sha ba abinci ba zai ci kenan abin yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa
kafin mu kai can da tabbatar nan fashin ku ba
me
ke sa matsalolin suka yi yawa daga lokacin da sai zai tafi shi zuwa zahi wasu matsalolin sai yi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tafi tsakiya ko kuma sanin na tsakiya idan wanga zai tafi wanga zai koma
ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsaloli kamar yadda nace akwai wasu kwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda ai rashin lafiya mashi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo
shi bayyana
misali zan baka na matsalar ta cutar fitsari infection urinary kamar yadda muke cewa da harshen faransanci to ai mashi yawa muna dauke da kwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar fitsari wannan sai dai kaɗan ba ne ba cikin fitsarin namu amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection kenan da yawa irin wannan kwayan cutar muna dauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayyayyafa in suka ayyayyafa shi ke sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ku in yan kaɗan ne a cikin jiki ba zan su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su fita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa
lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi yaya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'umma da ke fama da cututtuka a lokacin azumi
shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini yace a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini yace a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini yace ba su aiki da abin da annabi yace yau mun sani yau duk wani abinda ke azumi ka dauka tun daga karhi in ci ma karhi miya na safiya ka ci da abincin ka shikenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ayyuki yana bukata abinci yana bukatar ruwa shi yake yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abinda ya kamata a ce ya shigo dan bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ci maka essence tunda jikin kwai halitta da ai ba wani abu ne kamar na'ura ne kai kamar na'ura ne kanana cikin jikinmu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abinda ake cewa energy essence kenan abinda zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura na cikin jikinmu kwayoyin mu na halitta to wannan essence da ina ake samun shi abinda muke sakawa gaban cin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abu ba ya da shi lokacin da yake azumi dan haka yake da yake da kai mai azumi ka san cewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutum ya san yadda za ya ci wannan abinci shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci akalla mutum ya sha ruwa tunda jikin bai yi sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lafiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi wanda zai sha sun ishe shi to idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahiri muke mutum kuma yana aiki cikin zahiri kenan wanda zai zubdawa da yawa ne kisan cikin da yake bukata kuma da yawa ne musamman ne an da irin wadan gani masu talla akan titi haka shi ke sa sai ke su kahin marece mutum ya bulagai kahin marece sa ga mutum yana hamma sai kwanci
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na dake jamhuriyar Nijar Mansur Sani sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Children Evangelism Ministry a nan Bauchi yau ina so ne magana kan horo horon da horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi hanyar da ya kamata wanda hukuma mutane kusa da sai su more shi moran ba cikin gida kade ba society ma sai su more shi mun duba cikin karin magana sura 22 aya 6 yake a horar da yaro don goben sa once idan an horar da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai bawa kirji a kansa idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau domin rashin horo ne inda ce akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za su samu damuwa a cikin inda muke fesin yanzu haka ba yana da kyau kowane ɗa kowace uwa kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya yau muna kukan rashin kaza a'a abu bai kyau ba a'a shugabancinmu ya fara daga cikin gidajenmu ne idan akwai tarbiyya da horo wa ƴaƴanmu to mu da kanmu ma za mu zama mutane da za mu more su in mun duba percentage da ya nuna mana yau za mu gane cewa a cikin 86-90% za mu gane cewa ƴaƴa ne daga shekaru 0-15 sun ji wani abu da ana kira yahoo plus da yake lalata musu rayuwa me yasa yake kawo haka rashin horo ne idan iyaye idan iyali sun zauna sun iya sun horar da ƴaƴa tunda suna tashiwa ba za mu samu damuwa ba amma idan babu wannan horon za mu samu high rate na mutanen da za su mutu a ƙasa so yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da ƴarsa so da mu samu ƙasa ya zama kyakkyawa ma mutanen da za su zo gobe so ni ina son ta in gaya mana wannan mu gane cewa horo abu ne mai kyau ko a wace addini ne ko a Christianity ne ko a Islam ne horo yana da muhimmanci kuma kar mu manta idan muna son beta Nigeria gobe to sai mun fara horo da ƴaƴanmu a yanzu nagode
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Leather Scrum da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.